بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمنا جد الغودية الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي وانا تكين يقوان سدي الدسة يجارة يرمزوها وانا نيمتي يقوان بام يقوان ذوها ومن قبطة دوانا تفسيرنا القرآن دمكي عديدي وانا لوكسين يو منا تلاتة goma sha hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da uku ko wanda ya daidai uku ga watan biyu a miladiya 2026 uku ko hudu uku ga watan hudu uku ga watan uku uku ga watan mars ko to uku ga watan ga watan uku miladiya 2026 kanan watan yake ko dan ba ruwa bane ba ruwa ba shi sa muke mantawa to alarama bismillah jiya mun kwana karshen aya ta 47 cikin wannan sura mai albarka 48 cikin wannan sura mai albarka suratu ghafir yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 49 muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayyana na'am kin sarki yake cewa wa qala lazina finnari jiya mun koro kisar da ubangiji yake ba mu labari a yan wuta yadda suke tattaunawa a junansu yan an kawo wannan jama'ar aka sake kawo wata wato a samu tsinuwa tsakanin jama'ar farko da jama'a ta biyu ko kuma wato jayayya tsakanin shugabanni da kuma talakawan su a gidan wuta talakawan da suka mu shugabannin su biyayya akan kafirci a gidan wuta za su yi magana Allah madaukakin sarki yake cewa za a samu husuma Allah ya ce wa idza tahajjuna finnari tunayayin da ƴan wuta za su yi jayayya a cikin gidan wuta fa yaqulu du'afa ulilladzina istakbaru masu rauni sune talakawa za su gaya ma alladzina takbaru su ne shugabannin su wato akan kafirci za su ce musu inna kunna lakum taba'an ai mu a duniya mun muku biyayya wato sun yi kafircin saboda su shugabannin nasu ne za su na cewa fa hal antum magununa anna nasiba min an-nar shin za ku rage mana wani kaso daga wannan azaba ta gidan wuta sai su shugabannin da aka bi su akan kafirci shine sai su ce Allah ya ce alladzina takbaru sai su shugabannin da aka bi su akan kafirci sai su ce inna kullun fiha ai da mu da ku duka muna cikin azabar ma'ana kowa ta su tabuwaye shi inna allaha qad hakama bainal ibad ubangiji lalle tabbas yayi hukunci wato tsakanin bayi ma'ana Allah ya saka mu'mini a gidan aljanna kafire kuma ya sa su a gidan wuta to sai ubangiji ya ci gaba da dai ba mu labari wato abinda kuma zai faru tsakanin su ɗan wutan da masu gadin gidan wuta mala'ikun da suke gadin gidan wuta Allah ya ce wa qala zina finnari su waɗanda suke cikin wuta za su ce likazanati jahannama game da masu wato gadi tunda yanzu sun roƙi alfurma a gurin shugabannin su a nan duniya shugabannin su suna sa musu hannu idan matsala ta same su duk wata damuwa za su yi kansu duk wata damuwa to wannan sabo da suka yi na wato dakon complain su kai gurin shugabannin su a duniya to a lahira ma sai suka yi tsammanin haka ne shi yasa da Allah ya zuba su a gidan wuta suka dau complain wato suka kai musu shugabannin su a gidan wutan ko za su tausaya su rage musu wato wannan zafin azaba da suke ji to shikenan za su ce masa fa inna kullu fiha ai mu da ku duka cin azaba suke saboda ko mu tasa da yake ciki ta wadace shi bai bukata ya dauko tauni ya kara wa kansa saboda haka shine sai Allah madaukakin sarki yace sai wannan jayayya tunda yanzu sun ga shugabannin ba su rage musu komai ba to yanzu kuma sai su juya su roki masu gadin gidan wuta mala'iku da ubangiji yasa suke gadin wutar jahannama za su roke su wato za su ce musu wato ubangiji yake cewa wa qala allazina fin nari wadanda suke cikin wutan nan za su ce malika zanati jahannama masu gadin wutar jahannama wato ud'u rabbakum ku roka mana ubangijinku yukaffif anna yawman min al'azabi a rage mana a bamu hutu ko da rana daya ku roka mana ubangijinku ya sauƙaƙa mana wato a sauƙaƙa mana ko a saisaita mana azaban nan wato ko da rana daya to shine Imam al-Qurtubi ya kawo wani hadisi daga Abid Darda hadisin da Imam Tirmidhi wato ya fitar yake cewa wato yulqa ala ahlin naruju ubangiji zai jarrabi ƴan wuta da yunwa zai jarrabe su wato da yunwa hatta ya adila mahum fihi min al'azabi har sai sun ji wannan yunwar ita kanta tayi daidai wato da kunar da suke ji a cikin wutar jahannama saboda haka fa yasagi suna sai su nemi agaji fayugathuna bi ta'amin dhi gusatin Allah sai ce a basu abinci amma abincin da za a basu ta'amun na dhi gusatin wanda yake makara in sun ci sai ya shake musu wuyansu ba zai dawo ba ba zai kuma wato wuce ba wato fa yagusu na bihi sai wato sai ya shake musu wato makoshin su saboda haka fa yazkuruna annahum kanu fi dunya wato sai su tuno cewa ai a duniya an kana cin abinci wato kana cin misalin abinci da yake da dangin abin da yake shaka kamar dambu ko wani abu mai kama da haka wanda in kana cin sai ya shake ka zaka ce ku bani ruwa in an sha ruwa wato zai taimaka abincin ya fada to za su tuno wannan rayuwa ta duniya shine yaji zunal gusasa bil mai suna ije wato makara da ruwa wato sai su ce fa yasagi suna bisharabi sai ce a taimaka musu da ruwa su sha wato fayarfa'u lahum alhabib wato bil kanalib sai a dauko musu tafashashen ruwan zafi na gidan wuta sai a basu wato fa idza dana min wujuhin shawa idan su kai ruwan kusa da fuskokin su take fuskan za ta kwaye za ta zabarbake wato ta kwaye saboda wato zafin ruwan fa idza waqa'a fi butunihim kishruwar za ta ci su a hakan wato za a ci da samun su sha ruwan saboda gusar da wannan makara da take cikin zuciyarsu cikin wuyansu za su kurbi ruwa idan suka kurbi ruwan nan Allah ya ce faqata ma'ahu ruwan nan ya shiga duk sai ya yanke musu wato hanjin cikin su wato da duk abin da yake ciki saboda haka fa yasagi suna bil mala'ika in da wannan suka shiga wannan halin ga azabar wuta a haka suka ji yunwa aka jarabe su da yunwa yunwar ma ta kai wato bala'inta ya kai bala'in azabar wutar jahannama suka nemi a basu abinci aka basu abinci mai shake wuya mai makarewa da suka ci ya rike musu wuyansu nan ma tsanani ya tsane suka nemi a basu ruwa wato dan su kora shi ya wuce an basu ruwan sun sha ya yanke musu hanjin ciki saboda haka bala'i akan bala'i saboda haka sai kuma sai su roki mala'ikun da suke gadin gidan wuta tunda da su sun nemi taimako a gurin shugabannin su a cikin kafirci wanda suke musu wanda suke bin su a gidan duniya basu maganta musu komai ba to yanzu kuma za su nemi taimako a gurin mala'ikun da suke gadin gidan wuta za su ce musu wato ud'u rabbakum ku roka mana ubangijinku mana yukaffif anna yawman min al'azabi ya sauƙaƙa mana ko da rana daya wato a samu hutu wato fejibuhum sai su wa'annan mala'ikun sai su amsa musu su ce musu awalam takutatikum rusulukum bil bayyinati shin a gidan duniya manzanninku ba su zo muku bane bil bayyinati wato da hujjoji bayyanannu ma'ana da mu'ujizozi a fili qalu barazal sai lalle wato manzannin na sun zo musu amma fa kafaru bihim suka kafirce musu Allah sai mala'ikun ce musu qalu to tunda haka ne manzanni sun zo muku sun muku wa'azi kun kafirce fadu ku ku roki Allah da kanku za su ce musu fadu ku ku roka antum fa inna la nashfa'u lil kafirin mu ba za mu nemi ceto wa kafiri ba wato Allah sai yace wa ma du'aul kafirina illa fi dalal lalle addu'ar kafiri roƙon kafiri inda ma yayi a wajen kaddarawa ba ta kasance ba illa wato fi dalali face tana cikin al-inidam kamar ma bai ba ba za ma amsa ba in yayi wato shi da yin sa da rashin yin sa kamar wato daya ne Allah ya ce inna lanansuru rusulana
رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
الله يكتوى
ينفع الظالمين مأزرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدين
إنا لننصر رسلنا الله يتبس زامت مكامن زنم والذين آمنوا دوات أن لسوك إيمان لسو زامت مكيز في الحياة الدنيا على أيها الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هكذا زامت مكيز على أن الله shine ranan da wato ake zai da shedu jamu shahidi ne sune mala'iku za su yi sheda wa manzanni cewa sun isar wa alal kufar bi takazibi za kuma su yi sheda wa kafire cewa sun kareta manzanni Allah ya ce a wace rana ne yawm yaqumul ashhadu ranan da shedu za su tsaya Allah ya ce yawma la yanfa'u zalimuna ma'ziratuhum ranan da uzuri da hanzari da neman mafita na azzalume ba zai amfane su ba wato za su bada sun bada hanzari ko ba su bayar ba duk ne wato in sun bayar ma ba za a kalle su ma balle wato a karba hanzarin su walahumul la'ana kuma suna da la'anta shine tsinuwa shine nisantarwa gaban rahmar ubangiji walahum su'uddar kuma wato suna da mammonan gida wato a lahira wato shine azabar da aka tanada musu
ke walaqadatina musa alhudi
na'am
wa hasana bani Isra'ilal kitaba hudan wa zikri li uli lalbab
Allah yake cewa walqadatina Musa alhuda hakika mun ba mu annabi Musa alayhi salam shiriya shine littafin at-taura da kuma wato mu'jizozi Allah ya ce wa warasna bani Isra'ila kuma wannan littafin na at-taura da wato sai muka gadar da shi wa ayyan bani Isra'ila wato bayan annabi Musa sai muka gadar musu da al-kitaba wato littafin at-taura wato hudan shiriya ne wa zikira kuma wato wa'azi ne da ulul albabi ga mutane masu daukan wa'azi sune masu hankali
fasbinna wa'adallahi wastaghfir dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal bikiya innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bi sultani natahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalihi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir
Allah ya ce fasbir ya Muhammadu kai hakuri inna wa'adallahi haqqun alqawarin Allah da yayi na zan taimakawa masoyansa wannan gaskiya ne sannan kuma wa anta wa man taba'aka minhu kai ya rasulullahi da wadanda suka yi maka biyayya kuna daga cikin wato wanda Allah ya alƙawari zai taimaka musu wastaghfir li dhanbika kai ka nemi gafarar ubangijinka sai Allah ya ce wa manzon Allah wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubinka manzon Allah baya zunubi ma'sumi ne Allah ya riga ya kiyaye shi bayya zunubi menene hikimar ce masa ya nemi gafarar zunubi malamai suka ce dan ka sannanta wa bayinka neman gafarar ubangiji wasabbi ka cudanya da tasbihin ubangijinka wasabbi bihamdi rabbika ka cudanya wato da tasbihin ubangijinka bil ashi safiya wal ibkar da kuma wato bil ashi marece wal ibkar da kuma safiya ma'ana wato kai tasbihi da safi kai kuma yi tasbihi wato da yamma wadansu malaman suka ce a wannan ana nufin wato da Allah ya ce wasabbi bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar ana nufin salloli guda biyar ne sallan da zaka yi na asuba sallan azhar sallan al'asr sallan magriba da isha'i Allah ya ce innal ladina yujadiluna fi ayatillahi lalle ka san wadanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah sune alqur'ani bi ghairi sultanin ba su da wata hujja haka kullu suke yi da molanka Allah ya ce atahum ba wata hujja da ta zo musu Allah ya ce in fi sudurihim wato babu wani ba cikin kirzin su illa kibirun sai girman kai wato mutama'un an ya'lu alayka da kwadayi ko tsammanin wato za samu daukaka akan ka Allah ya ce ma bi balige amma gurin nasu kuma ba zai cika ba fasta'iz billahi kai dai nemi tsarin Allah daga sharrun su innahu huwas sami'u don Allah yana jin abinda kuke fada albasiru mai gani ne da kuma wato abinda kuke aikatawa Allah yana jin makircen da suke shirya maka sannan kuma Allah yana ganin abinda suke shirya maka amma ka nemi taimakon Allah saboda haka domin shi mutum wato yana da sharri iri shi yasa ubangiji ya roki yace annabi sallam ya nemi tsarin Allah akai saboda haka duk inda mutum yake to dole ya rika addu'a yana neman wato tsarin sharrin mutum kamar yadda Allah yake fada wato a cikin suratul nasi kul a'udhu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi sai yace min sharril waswasil kannasi kaga wannan mutun ne amma kuma aljanu su ma suna daga cikin irin wanda ake amfani da su wato wajen yin sihiri a mutum shi yasa Allah ya ce mina jinnatu wan nasi saboda dan adam abin wato neman tsari ne shine Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fasta billah ka nemi tsarin Allah daga sharrin waɗannan kafirai wato innahu huwa samiul alim suwal basmiul basir ubangiji mai ji ne kuma wato mai gani da halayen bayan sa
lakal kusamawati wal ardi akbaru min kalin nas wala jinna akasaran nas la ya'lam
Allah yake cewa wato lakal kusamawati wal ardi shin wato halittar saman nan da halittar kasan nan akbaru min kalin nas ita tafi ne daga halittar mutane wannan ka haka yake mana halittar sama da ƙasa wato ita tafi daga halittar mutane kafirai suna musun tashin algiyama suna musu in mutun ya mutu yana diddige a cikin ƙasa ba za a tada shi ba to Allah madaukakin sarki yake cewa to yanzu shin halittar sama da ƙasa ita tafi wahala ne ko kuma tada mutane a cikin kabari a saki wato halittar su Allah yake cewa walakin aksaran nasi su da yawan kafirai la ya'lamuna ba san wannan ba wato fahim kal a'ma su kamar kurame suke wato wa man ya'lamuhu kal basir amma wanda ya san Allah zai iya tada matace shi kan wato kamar wato mai kallo yake Allah yake cewa wa ma yastawil a'ma wal basir
wa yastawil la'ami wal basir wallazina amanu wa amilus salihati wal musi qalilan ma yatazakkarun
Allah ya ce wa ma yasawil a'ma wal basir makahu da mai kallo ba za su daidaita ba sannan kuma walal ladzina amanu wa amilu salihati wato walal musi ko kuma wato shi yasa zaka na farkon takaddirin ladin zaka yi shi yasa ya ce wal ladzina amanu wa amilu salihati walal musi makahu da mai ido ba za su daidaita ba sannan wanda ya imani yake aiki mai kyau da kafiri su ma ba za su daidaita ba yawwa ba za su daidaita ba shi yasa Allah yake cewa wato walladina amanu wa amilu salihati shine mai kyautatawa wal musiu da kuma mai munanawa shine kafiri wato ba za su daidaita ba kalilan ma tazakkarun amma kadan ne daga cikin mutane wato suke daukan wa'azi
inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun
inna sa'ata tabbasar alqiyama la'atiyatun za ta zo larai ba fiha babu shakka babu kokwanto a cikinta walakin aksaran nasi yawa-yawan mutane la yu'minuna ba su yi imani alkiyama za ta tsaya ba ita alkiyama alkiyamar mutum tana tsayawa ne malamai suka ce daga ranar da ya mutu yawa daga ranar da ya mutu akwai rayuwa hayatul barzakiya rayuwa da ake a cikin kabari to amma ita wannan rayuwa ta cikin kabari ai rayuwa ce ba ka kara ta da komi ba ka rage ta da komi abinda ka aikata a duniya shi yake nuna jin dadin ka a wannan rayuwar shi yake nuna kuma wato rashin jin dadin ka saboda haka ba za ka yi ibada ba ka kara ladan ka ba za kuma ka yi sabo da za ka rujawa kanka zunubi ba saboda haka rayuwar lahira rayuwar kabari rayuwa ce wanda Allah ya aje ta wani zango ne idan an bar duniya kafin wato a tashin alkiyama to amma shi mutumin da ya mutu ai shi alkiyama ta tsaya tunda babu abin da zai rugu ba abin da zai karu face abin da ya riga ya aikata wato a gidan duniya shi yasa Allah yake cewa walakin aksar nasi la alamuna yau mutane wato ba su san wannan ba amma in masu imani su kan sun san wannan
faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin
ubangiji yace waqala kace musu ya waqala ubangiji yace wato yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kai addu'a umni akai masa yayi addu'a Allah yake ce waqala rabbukum ud'uni astajib lakum ka gaya musu ubangijinku ya ce ku roke ni astajib lakum zan ansa muku haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a wani gurin sahabbai ne suka tambaye shi ya rasulullahi shin ubangijinmu kan yana kusa ne yake suke cewa wato aqaribun rabbuna am ba'idun aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun wato ko fanunajihi shin ubangijinmu a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mai masa kolo haka suka fada shin ubangijinmu a kusa yake mai munajaci da shi mu roke shi a boye zai ji ko kuma yana nesa mai masa kolo dan ya ji shine Allah ya ce wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, idan bayina sun tambaye ka labari na ka ce musu inni qaribun, ni ina kusa. Ujibu da'awati da'i, ina amsa addu'ar wanda ya roke ni, wato falajibuli falastajibuli, ku nemi amsawa ta waliminu biya ku imani da ni. To wannan ya nuna cewa Ubangiji koda a zuciyarka ka roke shi Allah yana ji. To amma kuma ana san harkar harshe, ana san harkatul lisani a wajen addu'a, ya zama harshenka yana motsi, yana motsi wajen wato addu'a. Kuma ita addu'a an fi so a yi ta a boye, saboda dalilai da yawa wanda za mu gani da malamai suka bayar, kamar yadda su aka hakaito wato labarin annabawan Allah yadda suke addu'a. Saboda haka shi yasa yake cewa wato Ubangiji ya ce ku roke shi zai amsa muku. Malam yace addu'a fil asali as-su'alu, in an ce addu'a ana nufin roko ne, wata baru lillahi ta'ala, da kuma kankan da kai zuwa ga Allah. Fi hawaiji dunyawiya wal ukhrawiya, a cikin bukata ta duniya da kuma bukata ta lahira, aljalila wal haqila, karamar bukata da babbar bukata, duk ana so a roki Allah, karamar bukata da babbar bukata. Shi yasa manzon Allah da a cifar fallinsa ta mutu yayi istirjai, nana Aisha ce masa a cifar falle dai, sai ce duk abin da zai bata ran mumini musiba ne ya kamata ya roki Allah, Allah ya ije masa shi. Yake cewa mala yace wa minhu ma warada, yana daga cikin abin da suka gangaro. Allah yake cewa manzon Allah yake cewa liyas al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha, dayan ku ya roki ubangijinsa kowace irin bukata ta sa, kowace irin bukata mutun ya roki Allah madaukakin sarki. Hatta fi shis'in alihi idan qata, yace kai hatta idan a igiyar takalmin sama an ta tsinke, igiyar takalmin ta tsinke, ka roki Allah, Allah ka bani hali in gyara. Yake cewa Ubangiji yace astajib lakum, zan amsa muku. Ubangiji yace ku roke ni zan amsa muku. Malam yace to zan amsa muku din nan, ana nufin ajibkum fi ma talabtum, zan amsa muku cikin duk abin da kuka roka. Hadisi ya zo manzon Allah yake cewa idza qala al abdu ya rabbi, in mutum yana addu'a, bawa yana addu'a yace ya rabbi ya Ubangiji, qala Allahu labbaika ya abdi, Allah sai yace amsawarka ya bawa na. Duk sanda bawa yace ya rabbi, Ubangiji kuma sai yace labbaika ya abdi, amsawarka ya bawa na. In kulta, in kace wato astajib lakum, zan ansa muku, malamai suka ce wato wannan ya nuna Allah ya yi alƙawari zai amsa. Suka ce alwa'du bil ijaba, alƙawarin amsawa ne, don cewa yi wato ud'uni astajib lakum, ku roke ni zan amsa muku. Saboda haka sai yace ma'ana astajib lakum, zan amsa muku nan, aka ce alwa'du bil ijaba, wa wa'duhu la yatalifu, shi kuma alƙawarin Allah baya sabawa. In Allah ya alƙawari ba kamar dan adam bane, ba kamar bawa bane, Allah baya saba alƙawari. Ma annahu mushahidun adad insana qad yad'u wa la yastajabu lahu, duk da cewa kuma muna gadi, gashi Allah ya ce ba saba alƙawari, gashi Allah ne yace ku roke ni zan amsa. Yace in bayina sun tambaye ka ina kusa, ka ce musu ina kusa, su roke ni zan amsa musu. Duk da wannan dalilai da Allah ya faɗa da kansa a Al-Qur'ani, malam yace amma sai ga mutum kuma ya roki wani abu kuma ya ga ba amsa masa ba. To amma me yasa? Sai kai addu'a kuma ka ga ba amsa ba. Malai yake cewa to in mutum ya yi irin wannan tunanin, sai ya amsa masa da cewa bi anna du'a lahu shurutun, ita addu'a tana da sharadi, ita addu'a tana da sharadi, kuma kaida in baka cika sharadi ba, ba za ka samu ba. Shi wannan sharadin da malamai kullun suke so mu gane a rayuwa dan adam tana da sharadi. Yanzu misalin dauki mutumin da yaje sassabe yayi fuda, sai je shuka, yayi shukar gero dumbuze, saboda ko an danyi dan fari dai zai samu wanda zai kai labari, aka ta danna ruwan sama, sai ce duka Allah ne mai yi, sai bai je yayi rage ba, kuma ba samu karancin ruwan sama ba. Wani kuma makwabcinsa, shi kuma da ya shuka geran, shi kuma ya je rage geran, ya bar uku hudu ya rage shi, duk suka yi ta noma, suka yi ta zuba taki, suka yi komi, to ka bar labari da kaka a lokacin girbi, waye zai girbi gero, waye zai girbi ciyawa, labarin a fili yake. So kaga irin sharuɗa ne na rayuwa, Allah ne yake yi, amma wancan da yayi wahala ya gyara ya cire shi gerin sai ya aihu, wannan kuma da zai ta aihuwa sai ya zama ya fitar da sille. To wannan sharuɗi ne na rayuwa. Ko kuma mutumin da mutum biyu ne, wannan yayi noma, wannan ya ƙi noma, yace kowa Allah ne bai, Allah faɗa alƙur'ani shi yake saukar da ruwan sama, shi yake fitar muku tsuro, shi yake kaza yake kaza yake kaza, sai dogara da wannan tauhidin. Allah ba zai iya bane, to amma Allah sai ajiye ka'idar rayuwar, sai an yi haka, sai an yi haka ka'idar rayuwa. To waɗannan sune irin sharuɗin da zaka ji ana faɗa a shari'a, in baka yi ba ko ba zaka samu ba, kuma Allah ne mai yin. Amma wannan yayi ya samu, kai kuma baka yi ba, da mara daya gona kila ma makwabta kuke, ba zaka samu ba. Taka ji wallahi ni ba na gwarta ba ta samu gyara ba, amma fa an samu ruwa, amma zai ce gona ta ba ta samu gyara ba, daga nan ka san sakamakon da gona za ta fitar ko ba zai kai ni wanda ya gyara ba. To waɗannan suna sune sharuɗa, shi yasa an ce sharaɗin abu kaza. To kai iya kokari, in kana so ka cika wannan sharaɗin. To shine mallam yake cewa bi anna ujiba bi anna du'a alahu shurutun, sai amsa maka da cewa tunda zaka ce an ni na roki Allah, na roki Allah ma shuru, sai a ce ai ita addu'a tana da sharuɗa. Fa idza takallafa ba'dha, wato takallafta al-ijaba, idan aka samu sabani a wajen cikan sharuɗanta, to bukatar ba za ta biya ba. Yana daga cikin sharuɗanta, suka ce na farko iqbalul abdi bi kulliyati ala Allah waqtu du'a, a lokacin da za kai addu'a ko ce kwam din ka fuskanci Allah, kada zama kana addu'a kuma kana ta wasa da wayarka, kana ganin meye sabon posting, me za ka yi reply, me za ka yi commenting, me za ka yi, kana kuma addu'a hankalinka yana kallon wani guri. To ana so bawa in zai addu'a ya zama ya fuskanci ubangijinsa, kar ya raba hankalinsa, yana sauraron masu hira a waje, kuma nan kuma yana magana da Allah. To in bawa a cikin ibada ya juya ya kalli wani Allah, Allah kuma sai ya juya shi ma ya bar bawa. Mun karanta ana a cikin darussanmu da muke na asubahi cewa idan bawa yana sallah ya kabbara sallah, sai ya juya fuskarsa maimakon ya kalli gurbin sujjarsa ko ya kalli gabas, sai ce sai ya juya fuskarsa yana kalle-kalle, to Allah kuma sai ya juya shi ma ya bar shi. Amma in ya juya da fuskarsa ya fuskanci gurbin sallah, Allah kuma sai ya kalle shi. Shi yasa manzon Allah ya ce al-musalli yunaji rabbahu, mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne. To amma da zaran ya juya ya fara kalle-kalle, Allah kuma shi ma sai ya bar shi, sai ya juya ya bar shi. To shi yasa mallam ya ce in mutum zai yi addu'a a matakin farko ya fuskanci Allah, wato bi kulliyati, kwato kwamɗinsa da zuciyarsa da hankalinsa da tunaninsa da komi ya fuskanci Allah. Bi haisu la yahsulu fi qalbihi ghayru rabbi, ghayru rabbi, ta yadda ba wani wanda zai shigo zuciyarsa a lokacin addu'a in ba ubangijinsa ba. Wali Allah ya kula lima fatidin, sharadi na biyu kuma kada mutum yayi addu'a saboda barna, bi addu'a cewa Allah ya tura asara a wani ko ya halaka wani ko ya jefa masa ciwo ko wani abu na cutarwa a wani ko a al'umma. Sharadi na uku, wa Allah ya kuna fi qati'atu rahimin, kada a cikin addu'arsa ya zama akwai dalilin da zai kawo yanke zumunci. Duk da kago yana sako ne, kada ya saka wani abu wanda zai haifar da sako a cikin addu'arsa. Wa Allah ya sta'jila al-ijaba, kada kuma a zuciyarsa ya zaku sai an amsa masa yau yau din nan, yau yau din nan, Allah banni da kudi yau din nan, ina da bukata kuma ta naira 30, Allah ta'ala sa samu naira 30 a yau yau. To kaga ko dan kare da ka haifa, in ba dai ajiya ka bashi ai ba zaka ce yau yau ba, yauwa kai dai ka ce a nemo maka naira 30, balle Allah shi zai maka. So da kaga ba zaka yi Allah ta tsiye ba, manzon Allah yake cewa wato in kuka yi addu'a za a amsa muku, sai ce matsawan ba ku zaku yanzu yanzu nake so ba, don Allah ba a ci da tashi. Malam ya ce wa an yakuna muqinan biha, kuma a zuciyarka yanke ka sani Allah zai maka, kar ka rayu kana shakka, ka ce to ko dai zan samu, ko dai zan samu. To kaga in ka saka shakka, wannan ka nuna kai Allah ba zai iya maka abin da ka bukata ba. Ana so mutum ya zama ya sakankance wa antum mu, manzon Allah ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna masu sakankancewa Allah zai amsa muku. Malam yace wato har yanzu fa idza kana du'a bi hadhihi shurut, idan addu'a ta cika wayannan sharuɗa kana haƙiƙan bil ijaba tabbas Allah zai amsa maka fa amma an yu'ajjilaha lahu fa imma an yu'ajjilaha lahu ko dai Allah in ya ga dama ya baka kana tashi dama 30 kana yi ma kana tashi kana hutuwa sai yaro ya sallama ya ce gashi naira 30 aka ce in ka maka kamar mutumin da yake jin yunwa ya je kwanta a cikin dakin kaba ya ce Allah ga bakwanka yunwa nake ji sai ya bacci a cikin bacci sai ya farka gashi an ka masa gurasa yana ci ya ji ya ci ya koshi sai ya farka sai ga guntuwar masara a hannunsa sai ga guntuwar gurasa a hannunsa to inda ya kini Allah yana amsa addu'a to shine malai yake cewa ko dai in Allah ya ga dama ya amsa maka taken ai maka take wa imma an yu'akkira halahu ko dai a jinkirtar maka in Allah yana son ka mai yiwa a kowane lokacin da zaka shiga mai damuwa da ya wuce wannan lokacin da kake addu'a kuma kila a wancan lokacin addu'ar ba za maka samu dama ka samu nutsuwar da zaka addu'ar ba to Allah sai ya jinkirta maka addu'ar sai ya barka sai wancan lokacin sai addu'ar ta sauka fal ijabatu ala muradihi ta'ala amsa addu'a yana karkashin zabin Allah ne yana karkashin muradin ubangiji ne ba karkashin zabin mai yin addu'a ba amsata zabin Allah ne ba zabin mai yin addu'a ba wahina izin falazi yamba gilil insani an yadu Allah ta'ala saboda haka malai yace abin da yafi dacewa ga mutum lalle ya roki Allah a cikin addu'arsa kuma wa yufawwidu lahu al'amr bil ijaba fil ijaba ya sake mu Allah lamarin in yi addu'a sai addu'a sai addu'a sa ya tashi ya ce alhamdulillah kurin ya tafi abin sa ya bar sauran aikin a mai aikin shi dai na sai roka ne ya za a amsa masa ta yaya amsa za ta zo gaba ɗaya za a amsa rabi za a bashi duka za a bashi za a markari za a rage masa wannan ba nasa bane duk yana karshen muradin ubangiji saboda haka ya zo a hadisi manzon Allah sai yake cewa ma min rajulin yad'u Allah ta'ala bi du'ai wato babu wani mutum da zai roki Allah wato bidu'ain wato roki Allah wata addu'a idan sujiba lahu sai dai Allah ya amsa masa duk abin da ka roki Allah zai amsa fa imma an yu'ajjila lahu fid dunya ko dai Allah ya ajiye ya gaggauta maka biya maka bukata a gidan duniya wa imma an yu'akkira lahu fil akhirah ko a ajiye maka addu'a taka sai ka je lahira tashin hankalin da zaka shiga na filin alkiyama addu'a nan sai ta zo sai ta amfane ka wa imma an yukaffira anhu min zunubihi bi kadari ma da'a ko kuma ba biya ma bukatar ba sannan a duniya sannan a lahirar ma ba ajiye maka ba amma kayi wani laifi wa Allah wanda in ba dan Allah ya so ka da rahama ba in ka mutu zaka shiga gidan mutu a dalilin wannan laifin to Allah sai ya dauki wannan addu'ar sai ya sa ya kankare maka wannan zunubi a dalilin wannan addu'ar taka kenan kaga addu'a ta amsu an kankare maka zunubi a dalilin wannan addu'a kai abin da ka nema kila kana roƙon Allah ne kana fama da gidan haya Allah ya baka gida kana ta addu'a akan Allah ya baka gida Allah kuma sai ya ajiye maka addu'a sai ya dauki addu'ar ya kankare maka wani zunubi zunubin ka da ita kana ta yawon gidajen haya kana kuma ta addu'ar to amma kuma addu'ar sai ya zama takarwa ma kai kuma baka sani ba malai yake cewa wato malam ya dabi ismin aw qadiyatu rahimin Allah ya lalle yana amsa addu'a inji manzon Allah matsawon mutum bai addu'a da sako ba ko kuma yanke zumunci a wista ajala ko kuma ya gaggauta sai an amsa masa yanzu kalu sahabbai suka ce ya rasulullahi manzon Allah wa kaifa yasta'jilu yaya ne ne gaggautawar kala sai yace ya kulu mutum zaka ji ya ce da autu ni na yi ta roko famastajabali amma ba amsa mun ba wa du'au min ka sa isa hazil umma malam yace ita addu'a yana daga cikin kususiyar wannan al'umma din domin al'umman baya annabawan su ne suke musu addu'a annabawan su da manzannin su suke musu addu'a amsa amma mu wannan al'umma Allah cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka gaya wa bayina cewa ubangijinku ya ce ku roke shi zai amsa muku dai kenan can kuma yake cewa ka gaya wa bayina ni ina kusa ina amsa addu'ar wanda ya roke ni in ya roke ni to kaga wannan wata rahama ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya saukar mu wannan al'umma din wanda ba a saukar da ita al'umman da suka wato zo kafin ta ba malai yake cewa lima haka an ka abil ahbari kale yake cewa utitu hadhihi al'umma salasan utiya li hadhihi al'umma salasan manzon Allah yake cewa an ba mu wannan al'umma abubuwa guda uku lam yutahunna ummatun qablahum illa nabiyyun wanda a al'umman da suka zo kafinta ba a ba su ba sai dai annabin wannan al'umma din yace kana idza arsala nabiyan wato kila lahu anta shahidun ala ummatika abubuwa guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in Allah ya aiko manzo sai ya ce wa manzon kai za ka yi sheda akan al'ummarka amma mu a wannan al'umma din sai Allah ya ce takunu shuhada ala nasi ku al'ummar annabi za ku yi wa al'umman da suka zo baya sheda kaga wannan daukaka ne Allah ya yi wa wannan al'umma din sannan yake cewa wa kana yuqalu lin nabi ana gaya ma annabi daga cikin annabawan da suka zo a baya laysa alayka fid din min haraj laysa alayka fid din min haraj kai annabin ba mu dora maka kunci ko takuruwa a cikin addini ba amma a wannan al'umma din sai mu Allah ya ce mana wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj ba mu dora mu kunci a cikin addini ba kasa malamai suka ce a zamanin annabi Ibrahim alayhi salam idan mutum wato fitsari ya taba jikinsa in ya jinga kankarewa sai jini ya fito shine tsarkin sa to kaga amma mu wannan al'ummar in ka sa ruwa ka dauke ma shikenan ai in fitsarin kai ma ka sa dutse ka dauke ma shikenan saboda ka sauki na addini babu al'umma da aka ba su addini mai sauki irin addinin mu irin al'ummar mu alhamdulillah sannan har yanzu Allah madaukakin sarki ya ce ma wani annabi wanda ba annabin wannan al'umma ba wato yake cewa idini adini astajib laka ka roke ni zan amsa maka aka ce zan amsa maka kaga annabi kenan shi yake yi wa al'ummarsa addu'a yace amma a wannan al'umma din sai Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku malaiki cewa qari tulaqu du'au ala mutlaqil ibadati majazan mu addinin musulunci addu'a ba aje ta a matsayin roko na biyan bukata kai ba a cikin bauta aka saka ta ibada ce addu'a huwa al-ibada a wani gurin ce addu'a mukul ibada addu'a ibada ce duk mutumin da baya roƙon Allah madaukakin sarki Allah zai shafe masa imanin sa saboda haka wannan a takaice don gani da wannan aya kamar yadda malam ya kawo yace wa qala ubangiji yana cewa wa qala rabbukum ubangijinku yana cewa ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku sai Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wadanda suka yi girman kai ba sa roko na suka yi girman kai gaban roko na ji Allah sai da kuluna jahannama dakhili za su shiga wuta jahannama a wulakanta kaga wanda baya addu'a Allah madaukakin sarki ya tanada masa wato narko na wuta jahannama domin girman kai ne kace ba za ka roki Allah ba dan adam bai ise dogarar kansa ba yawa dan adam duk inda ya zaga ba kuma dan adam ba komai yana da bukata zuwa ga Allah amma Allah shi kayyum bi zatihi ne shi bai bukatar komai wato a gurin kowa saboda haka in ka roko ka samu lada ka yi ibada sannan ka samu wato biyan bukata Allah yake cewa in Allahu
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
وبنجي يجي الله الذي جعل لكم الليل الله شيء سنيا مكدري لتسكنوا فيه دم كنوسو كجوا كون تانك كما كجوا كجبرك sai ka dawo dare kuma yana yi ka ja gidanka ka rufe ka shiga dakinka ka ja kofa ka rufe ka kwanta kuma ka huta Allah zai litaskunu fihi dan ku nutsu ku huta yawa shi yasa wani gwai cewa waje Allah laila libasa Allah sanya muku dare sutura ne wato za ka kwanta ka huta koda lokacin kwanciyar waje ne wannan haram mufsiran amma rana kuma mufsiran wato abin haskakawa ne wato dan ku fita ku nema abinci rana ta haska muku duniya kowa ya fita je nema abinci in dare yayi kuma to shikenan kowa sai ya kwanta wato yake cewa sai yace wannan haram mufsiran malam ce isnadal lil absari wato sai aka jingina ta da kallo wato kamar abun kallo li'annahu yabsuru fihi dan dan adam yana kallo ne da rana amma in dare sai ka ji ce ku nemo mun toci wato amma da rana kowa yana kallo in dai ba wanda Allah ya karbe masa wato magannansa ba inna la hadzu fadlil ala nasi ubangiji mai falala ne wa mutane da ya sanya dare dan a huta da yanzu ya sanya rana sarmadan kullum rana ne da tsarin rayuwar duniyar ya rikice dan a lokacin da zaka tafi neman gari shagon mai gari dan kai abinci zaka samu shi kuma yana kwance ya rufe shagon yana bacci a lokacin da zai bude dan azo a sai garin sai ya samu ciniki mutane da zo sai su kuma suna kwance suna bacci da tsarin sai ya rikice kowa tsarin kwanciyar sai zai zama daban tsarin tafiya neman sa kuma zai zama daban saboda haka ga sai ya zama nizamin duniyar ya riga ya rikice ashe aya ne da ubangiji ya sanya dare aya ne kuma da ubangiji ya sanya rana saboda rayuwar mutanen za ta tafi bisa tsari za a haɗu a ci kasuwa za a haɗu a je aikin haji za a haɗu a je karara je in ba dan haka ba da Allah ya sa duk rayuwar ta zama rana to da rayuwar kuma ta riga ta har gutsi saboda haka ba za ka samu wato hikima a cikin gudanar da rayuwar al'umma ba to in kuma da dare rayuwar kuma ta zama dare to nan kuma nan ma da rayuwar ta lalace saboda haka Allah shi ya tsara wannan rayuwar dan ya zama wato aya falala ga mutane yace inna la hadzu fadlan ala nasi Allah ma abucin falala ne wa mutane shi yasa ya sanya al-laila litaskunu fi ya sanya an-nahara mubsira dare ku kwanta ku huta rana kuma ku tafi ku je ku nemi abinci Allah ya ce walakin aksar nasu la shukurun amma yau mutane wato ba sa gode wa ni'imar Allah wato su imani da shi
zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu fa anna tufakun
na'am Allah ya ce zalikum me yin wannan aikin shine Allahu Allah rabbukum ubangijinku khaliqu kulli shay'in shi ya halicci komi abinda ka sani da abinda baka sani ba wanda ka gani da wanda baka gani ba wanda ka ji labari da wanda baka taba ji labari ba la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya wato sai Allah shi shi kadai fa ana tufakun me yasa kan kafirai ake kautar da su gabarin imani ne ma kiyamul barahin tare da duk wa'annan hujjoji da ubangiji yake gaya mana shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza amma me yasa kafiri wato bai yayi fahimtan ayoyin Allah ya imani da shi
kadhalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun
Allah ce kadhalika haka nan dai wato yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun wato su kafirai da suke kirkin musu da ayoyin Allah wato suke kirkiran ƙarya wato suke jinginawa Allah
Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan was-samaa'a bina'a وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayan wato ya dada kawo jumla na ayyukansa wanda yake dole bawa zai kade tashi a dalilin wadannan ayyuka nasa yace Allah ubangiji shine alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan wanda ya sanya muku kasan nan kararan matabbata inda za ku zauna ku rayu bai kasar kamar gilas ba ta yadda kowa ba zai iya zama a kanta ba sanan ba a yi ta kuma wato kamar fulawa ba ta yadda shi ma har yanzu zama a cikin nata ba zai yiwu ba sai Allah ya sanya ta kararan ta yadda za ku iya zama ku tonu ruwa a ciki ku yi noma a ciki ku yi gini a ciki ku yi tafiye-tafiye a ciki Allah ya sanya kasar ta zama duk tana da wannan dan adam zai iya zama a cikin ta ya rayu ye gininsa duk tsawon gininsa zai rayu an sanya ta kararan tana tabbace ba ta girgizawa ta yadda in yi dogon ginin wato zai rufe a kansa ko kuma in yana tafiya za a ganshi kamar mai maye in kasar tana tagal-tagal amma Allah ya ajiye ta zama karar gurin da dan adam zai iya zama kuma wato ya rayu a kanta wato shine ya sanya ta wato mahallu kararin gurin da dan adam zai zauna ya tabbata ma'ana ai shine mahallu sukun ma kauni ya fi gati sakali duk da nauyin ta nan amma dan adam zai iya zama akan ta wato ya nutsu la mumsika laha illa wato qudratillah babu abin da ya rike kasan sai ikon Allah babu abin da ya rike ta sai ikon Allah Allah yake cewa fa asana suwarakum bayan ya muku kasar da kuke zauna akan ta sai Allah kuma ya gyara muku surarku Allah ya gyara muku surarku ma'ana sai gyara muku surarku wato shine wato a hasana taswir ya suranta surar dan adam wato sura mai kyau haisu ja'alakum muntasibil qama domin ya saka dan adam wato tsewarsa direrre tsewa ne yana kafe bai kai wato kamar irin halittar dabbobi ba, bai kai kuma kamar wato halittar tsire da kuma bishiyoyi ba, sai aka yi ka wato adra kake, zaka iya yin dukkan mu'amala da gangan jikinka, baka kai jiki ka fadi ba, gashi kafafunka kuma biyu ne ba hudu ba, kafafunka biyu ne kana tsaye, amma tsayuwar taka tayi balas, zaka waiwaya baya ka waiwaya gaba ka dauki kaya kai gudu ka tafi a hankali ka tashi ka zauna duk baka fadi ba. To kaga wannan yin halitta irin wannan surar ai mai yin ta ka sani, sai wanda yake wato gagar misali. Allah ya ce yayi mutum badil bashara, ya tsarawa gangan jikin mutum, inda ake bukatar laushi sai yayi shi mai laushi, inda ake bukatar yayi tauri sai yayi shi mai tauri, inda ake bukatar wato wani ruwa ruwa a gurin sai yayi shi mai ruwa ruwa, inda ake bukatar gurin a bushe sai yayi shi a bushe. Allah ya tsara halittar dan adam, duk abin da Allah ya ajiye a cikin halittar dan adam in ka gani sai kaga lalle kuma ya dace da gurin, da zaka canja shi to da kuma halittar za ta rikice. Malai yake cewa wato mutanasibil a'dai, sai aka sa gaban dan adam din wato aka yi su bisa tsari, tamshuna ala rijlaini, za ka ga mutum yana tafiya da kafa biyu, waje ala mahallul muwajjahatu min a'la wa mahallul aqdal min asfal, sai Allah ya sanya guri madaukakin a sama, ga idonka da zai kalli abu ya kalli abin da yake nesa, da idonka an sa shi a kafarka ba za ka hago nesa ba, amma sai aka sama ido a sama, aka sama ka hanci da zaka sheki iska a sama, ba sa hancin a kasa ba da sai ka sheki kura, Allah ya sa maka bakinka na cin abinci a sama, bai sa ma bakinka a kasa ba, ta yadda in ana tafiya kura tana tashi zai shiga bakinka. Allah sai ya sanya guri madaukaki gun cin abinci a sama, gurin kazantar kuma sai aka mai da shi kasa. Saboda haka Allah ya tsara halittar ta dan adam wato ta yadda in ka ga dan adam ka san abin da aka yi masa hakika ya dace. Allah ya ce walaqad karramna bani adama, hakika mun girmama dan adam saboda tsarin halittar yadda aka wa dan adam. Dabba, wata dabbar ta ci da bakinta kuma ta kashi da bakinta, wata dabbar ta ci da bakinta sai bayan ta ci dan za ta ci mai datti, sai ta yi tika ta fitar da mai dattin ta bar wanda yake mai kyan a cikinta. Amma kai Allah ya maka hannu da ido da hankali da zaka zaɓi mai kyau ka ci, ka ware mara kyan da hannunka ka bar shi. Sannan Ubangiji warzaqakum min at-tayyibati, kuma duk wata daga cikin ayoyi da yi sai ya arzuta ku da ababe masu daki masu dadi, ababe tsarkaka ya sanya, kuma shine abincin ku, duk abin da yake da najasa da guba a ciki wanda zai cutar da hankali ko cutar da lafiyar jiki Allah sai haramta muku ci. Shi yasa ya haramta cin mushe, ya haramta cin alade, ya haramta cin jinin da ya biyo bayan wuka da wasu abubuwa, ya haramta cin abubuwan da yake mai maye wanda zai taba hankalin dan adam, ya halatta muku cin abu mai dadi da kuma daura abu mai dadi a matsayin wato sutura. Sai Ubangiji ce zalikum, to me yi muku wannan aikin, tun daga allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was-sama'a bina'an, Allah sanya muku kara kasa wato gurin tabbata, was-sama'a bina'an sama kuma wato rufi, wasawwarakum ya surata surar jikinku, fa asana suwarkum kuma ya kyautata muku surata ku, warzaqakum min at-tayyibati ya arzuta ku ababe masu dadi, abinci ne, sutura ne, abin hawa ne, abun mu'amala gida ne, duk ababe mai masu kyau Allah ya halitta wa dan adam ya amfani da shi. Sai Allah ya ce zalikumullahu rabbukum, me yi muku wannan aikin, shine Allah ubangijinku, fatabarakallahu rabbul alamin, lalle girma da girmama girmame sun tabbata ga Allah rabbul alamin, ubangijin talakai, huwal hayyu, Allah shine rayayye,
la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahud-din, alhamdulillahi rabbil alamin,
huwal hayyu, Allah shine rayayyen sarki, sarkin da baya mutuwa, la ilaha illa huwa shine bashi da abu bauta wato sarkin da ba abin bauta da gaskiya sai shi. Allah ya ce fad'uhu, to kuroke shi, kuroke shi, fada'uhu kuroke shi, ko kuma fada'uhu ku bauta masa, ku bauta masa, mukhlisina lahud-din, kuna masu tsarkake addini zuwa gare shi, wato addinin da babu shirka a cikinsa. Alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamina, ubangijin ta alkai aka ce wannan magana Allah ne ya fada ko kafiri ya gode masa ko mumuni ya gode masa ko kar ya gode masa Allah ya gode wa kansa da kansa wasu kuma suka ce a maganar mu'minai ne wato ku ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya muku waɗannan ababan da muka lissafa wato ba tare da kun bada komai ba ba tare da kun yi wahala ba Allah ya tanada muku wannan dan ku zo ku ji dadin bauta masa shi yasa da ya jero yake cewa huwal hayyu shi farayayyen sarki ne la ilaha illa huwa bashi da abun bauta da gaskiya sai shi sai ya ce fad'uhu to ku bauta masa saboda haka Allah ya yi wannan dan dan adam ya ji dadi ya kuma wato samu sukuni da nutsuwa dan bauta wa ubangijinsa
kulinni nuhitu أن أحد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
الله يكيت وقل كجاه مسو إني نجيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ني أنهاني بوتاما واندكوك بوتاما سكوما بيان الله لما جاءني البينات wato yayin da hujjoji da dalilai wato suka zo min shine hujjojin kare ta Allah suka zo min rabbi daga ubangiji na wa umirtu lalle ni an umurce ni an usulima li rabbil alamina mi kauya zuwa ga Allah ubangijin wato talikai na'am
huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ثم يخرجكم إفلان ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوكا ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
ubangiji yake cewa ya jero wato halitta dan adam da dan adam yake tarkibi a rayuwarsa yake hawhawan zango bayan zango da ya kamata wato ya kalli kudurar ubangiji cikin rayuwarsa wato ya kade ta Allah ya kalli da ubangiji ya tsara yadda dan adam rayuwarsa take hawhawa da yadda take zagawa dan sakin ne da'ira ce cikakkiyar da'ira a rayuwar dan adam yadda zaka fara daga matakin farko har zuwa matakin karshe in kana bi sai ka dawo wannan matakin farkon da ka fara da shi in dai ba Allah ya yanke maka rayuwar wato a tsakiya ba to Allah ya mana wannan ne dan wato mu dauki izina mu gara kade tashi wato mu kara bauta masa Allah yake cewa huwa allazi khalaqakum min turabin Allah madaukakin sarki shine wanda ya halice ku min turabin daga kasa daga turbaya ma'ana ya kaliqu abikum adam minhu domin da kasar Allah ya halice annabi baban ku annabi adam alayhi salam shi kuma wato ya haife ku ta hanyar wato halittar ku wato a cikin mahaifar iyayen ku saboda haka Allah shi ya halice ka wato summa min tufatin bayan ya halice babanka annabi adam da kasa sannan kuma kai kuma sai ya halice ka daga dugon mani shi yasa sai Allah ya kawo wato summa saboda yadda halitta take caccanzawa halittar farko an yi ta da turbaya da laka halitta na biyu sai aka yi ta da dugon mani Allah ya ce summa min alaqatin sannan kuma sai Allah ya juya halittar ka ya halice ka daga gudan jini wato gudan jini wanda yake daskararre shine wato damin galizin daga dugon mani mutum ya juya halitta sai ta canza ta koma gudan jini Allah yake cewa thumma min alaqatin sannan kuma daga gudan tsoka jinin nan shi ma ya canza ya koma tsoka wato daskarariya Allah ya ce thumma yukhrijukum tiflan sannan aka sura halittar mutum a cikin mahaifiyarsa sai aka fitar da shi tiflan yana jariri wato shine aka fada shi jariri summa litablugu ashuddakum sannan Allah ya barka ya rayar da ku wato litablugu ashuddakum dan ku kai karfin ku shine wato Allah ya raya mutum ya kai har shekara 30 misali shine shekarun karfi shine takamulu quwwatukum min salasin sana ila 40 mafi cikar karfin mutum daga shekara 30 ne zuwa 40 wannan shine mafi cikar karfin mutum in kai 40 kuma daga nan sai ka fara koma baya kadan kuma amma shekaru tun daga shekara daya har 30 kullun girma kake kullun in ka wuce 30 nan ma wasu shekaru zaka girma zaka yi amma kana kaiwa 40 to girma kuma ya kare duk wani abin da zai girma a jikin ka ya kare sai dai kuma ya fara raguwa ubangiji yace daga nan sun malta kunu shiyukan sannan kuma sai ku zama wato shiyuk ko kace tsoho ko kace menene kafin tsufa me yake cewa mutum kafin ya tsufa kwarijo kwarijo ka kalmar fulatanci ne ko aro kuka yi to mutum ya riski shekarun karfi bayan ya shekara 40 zai iya kaiwa 60 sannan kuma duk in ya kai 70 da kuma ya fara shekarun tsufa kuma kama dai ubangiji yake cewa su malta kunu shiyukan sannan kuma ku zama wato dattawa wa minkum man yatawaffa min qablu akwai wanda kafin ya je wannan zango na dattijantakan Allah zai karbi ransa akwai wanda za a karbe shi min qablu shine qablu ashidda ko shiyuka saboda haka ana maganan wanda ya wuce wannan wani kuma ba zai kai ba yauto amma duk wanda ya wuce zai tafi shekarun tsufa Allah ya ce walitablugu ajalan musamman za ku iya wucewa ku kai zuwa lokacin da Allah ya ambata muku kowan mu yana da lokaci da aka fada zai mutu yana da ajali musamman amma dai shi bai sani ba ba wanda ya sani sai Allah wato shine wato ajalin musamman shine waqatan mahdudan lokaci da aka yanke Allah ya ce to haka muka tsara muku rayuwarku mun muku haka ne wala allakum ta'qilun ko za ku yi hankali wato ku fahimci dalilai na tauhidi ku yi imani da Allah inda kaga yadda dan adam yake in ka tsallake wannan zangon ya kamata kai wa Allah godiya in ka tsallaka wancan zangon ya kamata kai wa Allah godiya in ka tsallaka wancan zangon ana ta yi kai kana guri in Allah ya yarda gurin kai cika in kuma Allah bai yarda ba kana tsakiyar gurin sai Allah yanke maka rayuwa to haka Allah yake wato jan rayuwar dan adam wani zai ga kwanakin da yawa wani kuma tun yana cikin mahaifiyarsa ma za a karbe shi saboda haka kowa yana da lokacin sa na mutuwa amma dai dan adam ya kalli wannan a matsayin dalili wato ya kade ta Allah madaukakin sarki wallazi yuhyi wa yumiit
wallazi yuhyi wa yumiit fa idza qari amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun
Allah sai huwa ladhi yuhyi wa yumiit Allah dai shi yake rayawa wa yumiit shi yake kashewa in ka ka mutu to Allah ne ya kashe ka ba wanda sai ka maka karshen rayuwarka sannan kuma in ka ga kai nisan kwana to Allah ne ya ja kwanan ka saboda haka ba kula da rayuwarka bane Allah ne ya ja kwananka in dai nisan kwana ne Allah shi yake rayar da mutum kuma yake kashewa fa idza qada amran in Allah ya niyyar hukunta wani lamari wato ya niyyar samar da wani abu fa inna ma yaqulu hukum fa yakunu yakan cewa abin kasance abin kuma take wato sai ya kasance na'am
alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayatin lahi an yusrafu
Ubangiji yake cewa alamtar baka gani ne kai duba mai wato ilalazina yajadiluna fi ayati la izuwa ga wanda suke musun ayoyin mu anna yusrifuna yaya ake kautar da su gabarin imani tare da duk waɗannan dalilai da suke nuna kada ta kar Allah na'am
alladina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamu
izilagalalu
fi a'naqihim wa salasil yushabun fil hamimi summa fil nari yusjarun
summa
qila lahum ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah qalu lanu anna bal lam nakun nad'u min qabli shay'a kadhalika yurillahu likafirin
ذلكم
بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
نعم وبنجي yake cewa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu fa idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun Allah ya ce alam tara baka kallo ne ila alladhina yujadiluna fi ayati Allah kama su musun ayoyin Allah anna yusrafuna kaka ake juye da shugabarin imani sune alladhina kadhabu bil kitabi wadanda suke ƙaryata wato alqur'ani wa bima arsalna bihi rusulana da abinda muka aiko manzannin mu da shi shine ƙaryata Allah da kuma tashin alkiyama Allah ya ce wa'annan mutane fasawfa ya'lamun da sannu za su gane wato da sannu za su san hukubar da Allah ya tanada musu a dalilin karyatawa su. Allah ce izal aglal fi anaqi, tana lokacin da za a sa musu kukumi a cikin wuyayen su, wassalasil ga kuma sarka an daure su, mana wato ga sarka ga kukumi kamar da zaka sama wato bijimi wato dan wuya a lokacin din kana so ka dora amalanki ko kuma ka dora masa garma zaka sa masa dan wuya. Dan wuyan nan akwai wasu itace guda biyu da ake ce musu yan kallo, to haka ake sa wannan itacen nan da ake ce musu yan kallo sai a hade karshen su sai a daure, babu inda yake sai juya. To a lahira za a yi wa kafiri haka ne, wato da hannayensa, a dauki hannayensa a saba su a daura a cikin wuyansa a daure su ta baya, sai a sa wato kamar yadda zaka sa wato wannan dan wuya a cikin wuyan bijimi. Shine Allah yake cewa izil aglalu fi anaqihim, tunayen da za a musu kukumi a wuyayensu, wassalasil wato ga kuma wato sarka an daure, yushabuna ana jansu fil hamimi a cikin wutar jahannama, wato aka ce fil hamimi wasu kace a cikin ruwan zafi, summa fin nari yuzdarun, sannan kuma sai a kona su wato a cikin gidan wuta, summa qila lahum, sai a ce musu saboda zargi saboda gatse a ce musu aina ma kuntum tushrikun, ina gumakan da kuke shirka da Allah da su, ina gumakan da kuke bautawa a gidan duniya, min dunillahi kuma bayan Allah, su zo man yau su cece ku, qalu balu anna, sai su ce ai sun buya, falana rahum ba mu gansu ba. Allah ya ce ballam na kunna da umin qablu shay'an, sai su ce ai su ai a lahira ma su ba su a duniya ma ba su bauta mu gumaka ba. Za ce lam na kunna da'u, ba mu kasance mun yi bautar wato min qablu kafin wato kafin wannan lokacin shi amun bauta wani abu ba, ma'ana sai su kore bautar da suka yi magumaka, ma'ana an kawu ibadatuhum iyaha, za su kore bautar da suka yi wannan gumakan, wato sannan sai Allah ya ce a kawo gumakan gurin, sai a kawo musu gumaka dan a ƙara wato cusa musu takaici, a haɗa mutum da Allah nasa a ɗaure shi a ɗauke shi a jefa shi a gidan wuta. Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, da ku da abinda kuka bauta musu kuma bayan Allah yau duk makamashi ne na wutar jahannama. Allah ya ce kazalika, to kamar yadda wato muka yi muku misalin wato tabewar waɗannan masu ƙaryata manzanni, yudhillullahu alkafirina, haka nan dai Allah yake wato batar da kafirai, za a ce musu zalikum, wannan azaba da kuke dandanawa, bima kuntum tafrahuna fil ardi, saboda girman kai da kuke a bayan kasa, bigir alhaqi ba tare da gaskiya ba, wato shirkar da kuke yi da musun tashin alkiyama, wa bima kuntum tafrahun, kuma da irin holewar da kuka yi wato a gidan duniya, wato saboda yalwata muku arziki da aka yi, Allah ba ku lafiya, ya ba ku dukiya, ya ba ku mulki, ya ba ku yaya, duk da kuna kafircin amma Allah bai katse muku wannan ni'ima ba, to yau saboda holewar da kuka yi da kafirci a gidan duniya, shi yasa kuma wato Allah yake muku wannan azaba a cikin wuta. Za a ce udkhulu abwaaba jahannama, ku shiga ta kofofin wutar jahannama, khalidina fiha, kuna masu dawama, fabisa maswal mutakabbirin, tir da makomar wato masu girman kai, wato su ne kafirai. Na'am.
Fasbirin wa'adallahi
na'am,
imma nuriyannaka fa'ala alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un.
Allah yake cewa fasbir, saboda haka kai hakuri in ya Muhammadu, inna wa'adallahi haqqun, azaban nan da Allah ya tanada musu gaskiya ce za ta zo ta. Allah ya ce fa imma nuriyannaka, in mun ga dama za mu nuna maka ba'd alladhina iduhum, wato shashan alƙawarin azaba da muka yi musu, kamar yadda Allah ya nuna masa a yakin Badar, wato kashe kafiran, auna tawaffayannaka, ko kuma mu karɓi ranka wato sai baya kuma mu saukar musu da azaba. Allah ya ce fa ilayna yurja'un, gare mu dai kafiran za su dawo, kuma kowa za mu sakanta masa da abin da ya aikata. Daga saboda lokaci za mu tsaya nan, abin da muka karanta daidai Allah ya karɓa mana ya ba mu lada, abin da muka kuskure muna roƙo Allah mu ɗauki sarki ya gafarta mana. Assalamu alaikum.